Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Masu iya magana dai suka ce yara manyan gobe. Wannan yasa yara suke da buƙatar cikakkiyar kulawa tun suna cikin mahaifiya. A yau dai zamu yi magana ne akan matakan da ya kamata a dauka bayan samun juna biyu domin lafiyar uwa da kuma jaririnta. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Talawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masauraranmu barka da wannan lokaci.
To likita, a makon da ya gabata mun tattauna kan shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi kafin samun juna biyu. To kuma a yau dai zamu yi magana ne akan wato kulawa da mai juna biyun ita take bukata domin lafiyanta da kuma na jaririnta. Kamar wasu matakai ya kamata a dauka da zarar mace ta samu juna biyu.
To matakin farko da ya kamata a dauka shine a tabbatar da shin juna biyun ne ko kuma ba shi bane. Wannan kuma yana yiwuwa ne ta hanyar yin gwaji. Idan aka gwada aka tabbatar juna biyu ne, to da buƙatar kuma a duba a tabbatar shin juna biyun nan yana inda ake buƙatar shi ne, saboda akwai abin da a likitance ake cewa ectopic pregnancy, wato juna biyu ne wanda ba a inda ya kamata ya kasance ba, wanda yana iya zama hatsari ga rayuwar ita mahaifiya. Saboda haka da buƙatar a tabbatar da cewa wannan ciki da aka samu yana cikin mahaifa kuma inda ake buƙatar shi. Wannan zai ba da natsuwa da kwanciyar hankali cewa wannan juna biyu a inda yake ne, inda ya kamata, sannan kuma sai a dauki sauran matakai. Matakan da za a dauka bayan wannan sai kasance matakai ne na awo, abin da ake cewa awo al'adam. A lokacin akwai bincike da ya kamata a yi wanda za a tabbatar da lafiyar uwa. Misali, za a gwada a ga yawan jininta, idan jininta yana yadda ake bukata ko kuma yayi ƙasa ana bukatar a bata sinadaran da zai haɓaka jininta. Za a gwada kuma pressure jininta, ƙarfin jinin a duba, saboda daga wannan lokaci har zuwa haihuwa da bukatar a rinka duba wannan pressure, saboda kada a samu hawan jini. Akwai matan da ba su da hawan jini amma juna biyu yana iya sa su samu hawan jini. Sannan za a gwada siga. Akwai matar da bata da ciwon siga amma juna biyu yana iya sawa ta samu ciwon siga. Saboda haka duk waɗannan bincike da ake yi akan yi su akai akai a tabbatar da lafiyarta, a tabbatar da lafiyar jariri. Yadda idan da akwai matsala da an gane a dauki matakin da ya kamata a dauka a cikin lokaci.
Musamman ma da waɗannan cututtuka suke iya samun mace bayan ta samu juna biyu, ko da a ce bata da su, da misali hawan jini da su ciwon siga. Shin idan ta same su yakan shafi jaririn dake cikin cikinta ne?
Yana shafar jaririn dake cikin cikin. Sannan kuma akwai lokacin da saboda hatsarin da zai iya kawo ga rayuwarta, to da buƙatar kenan a fitar da jaririn kafin lokacin haihuwarsa. To dalilin da yasa kenan dole a rinka dubawa akan lokaci, kada a bar abun sai an kai wani matsayi na emergency.
To likita, a farkon bayanin ka kayi bayani idan mace ta samu juna biyu a duba a ga shin juna biyun ne. To shin akwai wani abu mai kama da juna biyu?
Akwai cututtuka da dama wanda likitocin da suka kware a harkar cututtuka mata za su faɗa miki cewa za su iya nuna alama da aisa cewa juna biyu ne amma ba juna biyu bane. Kuma alamun su zai iya zama na alamun kamar na juna biyu. To shine dalilin da yasa ake so a tabbatar din. A cikin irin waɗannan misali akwai cutar fibroid, tana iya bada alamu a dauka juna biyu ne. Akwai abin da ake cewa molar pregnancy, shi ma zai iya kama da juna biyu amma kuma ba juna biyu bane.
Menene muhimmancin daukar waɗannan matakan?
Muhimmancin daukar matakan nan su ne wanda yake da matsala a gane matsala kafin ta kai ga tayi illa, kuma a dauki mataki a lokacin da mataki zai yi amfani.
To likita, kai magana idan an ga mace tana da waɗancan cututtukan da suka same ta bayan samun ciki, a cire yaron kafin ya kawo masa matsala ko kuma ita ma ya yi ma rayuwarta barazana. Kamar daga wani wata ne take iya samun waɗannan cututtukan, ko kuma daga zaran an samu ciki ne waɗannan kuma cututtukan suke faruwa?
To ya danganta. Shi matsalar nan tana iya tasowa a kowane lokaci, kuma ba wai ga kowace mace ba. Wata matar yana iya zuwa a wata 3 farko, wata sai a wata uku tsakiya, wata kuma sai a wata uku ƙarshe. Saboda haka babu wani takamaimai lokacin da zai faru ga kowace mace. Saboda wannan shi yasa dole kenan a bincika tunda ba a tabbatar ba wace ce za ta samu, wace ce ba za ta samu ba, kuma a wani lokaci ne za ta samu ko kuma a wani lokaci ne za a ce ba za ta samu ba. Saboda rashin wannan tabbas din shine dalilin da yasa ake bincikawa dannan daga lokaci zuwa lokaci.
Makon da ya gabata kai magana shirye-shiryen samun ciki ya kamata mace ya kasance nauyin ta ya kai ta samu ciki da kuma watakila ko jiki na kiba da sauransu. Shin su ma sukan iya kawo matsala ga shi cikin ne ko kuma ita kanta wanda za ta kasance mahaifiya?
To duka za su iya shafar ita mahaifiya, misali matar da take da cutar kiba wadda ake cewa obesity. Idan ta samu juna biyu yana ƙara musu nauyi. Wannan kuma yana ƙara hatsarin samun ciwon suga a cikin juna biyun, yana kuma ƙara hatsarin samun hawan jini. Saboda haka kenan abu ne da zai iya shafar uwa, kuma abu ne da zai iya shafar jariri a kan shi.
Ta yaya ake duba lafiyar yaro ma tun yana cikin ciki?
To akwai hanyoyi da dama, to amma alhamdulillah yanzu saboda an samu ta hanyar kimiyya da fasaha, ana iya misali hoton yaron nan a duba a gani shin yana da wata matsala ne, yaya kanshi yake, yaya gadon bayan shi yake, za a iya duba zuciyar shi, za a iya duba cikin shi, za a iya duba ruwan da yake zage da shi din ma yana da yadda ake bukata ko kuma yayi kadan. Saboda haka ana duba kenan har girman yaron nan, shin yana ƙara girma ko baya ƙara girma, har kwance shi, kwance da yake yadda ake bukata ta ne ko da matsala. Saboda haka shi ma ta wannan awo ana duba shi kanshi lafiyar yaro da kuma yadda yake girma.
To likita musamman ma da yake muna magana ne akan matakan da ya kamata a dauka bayan samun juna biyu. To likita, bayan gwaje-gwajen da aka yi don gane lafiyar yaro, idan aka gane akwai wata matsala, ta wace hanya ake bi domin magance wannan matsalar?
To akwai hanyoyi da dama da ake bi. Akwai matsalar da babu maganinta a take a wurin, amma za a shirye yadda za a dau mataki yadda an haifi yaro a samu yadda za a yi da matsalar. Ci gaban kimiyya da fasaha ya kai ga akwai jariran da aka gane suna da matsala a cikin mahaifiyarsu, kuma aka shiga cikin mahaifiyar tasu, aka yi musu aiki, kuma aka ci gaba da daukar wannan juna biyu har suka kai lokacin da za a haife su. Ma waɗannan asibitoci ne masu matukar kayan aiki da matukar kwararru da za su yi wannan. To amma dai abu ne da yake faruwa a duniya, ko da baya faruwa a tamu duniyar. Sannan akwai abubuwan da idan an gano din zai sa dalili ne da za a shirya yanayin yadda za a haifi jaririn. Misali akwai lokacin da za a ga jariri saboda kwanciyar da ya yi kwanciya a maimakon kanshi ya yi ƙasa ya kwanta a kakkafe, wanda ba dama a iya haifuwar shi ta yadda aka saba haihuwa ta al'ada. To kaga kamar irin wannan ba ma a za a shirya yadda za a haife shi, ba za a bar mahaifiyar ta shiga nakuda ba, saboda ko ta shiga nakuda ba za ta iya haifuwar su ta haka ba, kuma akwai hatsarin in ta ci gaba da nakudar haka rayuwar jaririn da ta rayuwa za ta zama cikin hatsari. Saboda haka shi wannan bincike da ake yi yana taimakawa matuka kan daukar waɗansu matakai wanda ya kamata a bi ko wurin haihuwa ko bayan haihuwar jariri.
To shin likita, musamman ma da in aka gano yaro yana da wata matsala, shin akwai matsalolin da suke da nasaba da abin da uwa ke yi da ko na rashin kula da kanta da suke haifarwa wannan jaririn matsala?
Akwai matsalolin da kamar a wancan sati da muka yi magana, misali matan da suke shan giya ko taba ko kuma wasu ƙwayoyi, irin waɗannan shaye-shaye yana iya kawo matsala ga rayuwar jarirai, kuma abu ne da aka tabbatar da yana iya kawo matsala nan, saboda haka waɗannan al'adun suna iya kawowa. Sannan kuma akwai abubuwan da su ba mata babba ne, kamar yadda muka yi magana su kofi, abin da ya shafi irin su goro, su shayi da sauransu, shi ma yana iya shafar shi juna biyu da aka samu.
Masha Allah, masu sauraronmu, da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu, kuma duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.